لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه. صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه وأزواجه ومن سار على نهجه واستنى بسنته إلى يوم التناد. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، فعلمنا اللهم ما ينفعنا وزدنا علما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ‘Yan uwana masu albarka, abinda na tadda a wannan waje na karatu da aka gabatar daga makaranta daban-daban tsakanin tsohon ɗalibai da ɗalibai na baya-baya ya canza min tunanina da fikirata a kan abin da nake so na faɗa. Don haka abin da yanzu na dawo zuwa gare shi shi ne, in ja hankalinku cewa ku ji tsoron Allah. Ku ji tsoron Allah mai tsarki da buwaya, wanda ya yi muku wannan baiwa, kuma zai tambaye ku a kan wannan baiwa da ya yi muku. Ku ji tsoron Allah a kan haƙƙin wannan lissafi da Allah ya fifita shi, ya fifita wanda ya sauko lissafin zuwa gare shi, ya fifita al’ummar da ta yi riƙo da lissafin. Ku ji tsoron Allah a kan amanar da Allah ya danƙa a hannunku ta karantawa da aikatawa na abin da wannan littafi yake hukuntarwa. Allah ya jarrabe ku, domin Al-Qur'ani jarrabawa ce. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya fara karɓan Al-Qur'ani ne a cikin matsanancin hali, lokacin da wahayi ya fara sauka zuwa gare shi, wanda ayar farko da ta fara sauka a cikin zuciyarsa, iqra bismi rabbikal ladhi khalaq. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da waɗannan ayoyi guda biyar ya sha wahalar da har ka haddace Al-Qur'ani baka taɓa sha ba. Ya ji jiki wanda har kika haddace Al-Qur'ani baki san irin wannan damuwa ba. Akan ayoyi biyar ya haƙura da wannan zaman da yake yi, ya gangara ya koma garin Makka cikin tsoro da firgici da damuwa. Ya tadda matarsa ta wannan lokaci, nana Khadija bintu Khuwailid, Allah Maɗaukakin Sarki ya ƙara yadda a gare ta. Wannan mata ta kwantar masa da hankali, ya zo a tsorace na cewa na halaka, zan mutu, zan halaka. Ta ce ba za ka halaka ba. Ta ce kuma Allah ba zai kunya saka ba, domin kai mutumin kirki ne a garin Makka. Kowa ya san kai mai zumunci ne, kowa ya san kai mai gaskiya ne, kowa ya san idan an yi kururuwa ta neman taimako kai kake fara kai kyaffa. Allah ba zai kunya saka ba. Da haka aka fara da wahala, kuma aka rayu a wahala, aka tsare a wahala. Nana Aisha radiyallahu anha ta ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallama idan ana masa wahayi na Al-Qur'ani, gurza yana bubbugar da wuri, idan yana kan taguwa ko raƙumi baya iya ɗaukarsa sai dai ya durƙusa. Idan aka ɗauke masa wahayi, ta ce ko ana tsananin sanyi sai kaga goshinsa yana gumi, ba na iya haɗa mayafi da shi idan ana masa wahayin Al-Qur'ani. Annabi alaihi salatu wassalam ya shekara 23 a cikin hidinta wannan littafi, tsakanin saukarsa da bayani na umarnin da ke cikinsa, da bayani na hanin da ke cikinsa, da karantar da aqida da kuma kisar waɗanda suke ababen lura da daukan kizna haka annabi sallallahu alaihi wasallama ya rayu Allah yana son sa duk gatarsa ya tsaya ya wahala saboda wannan littafin shekara 24 shekarar ka nawa kana hadda gafar tamam shekarar ke nawa kina hadda gafar tamalama tsakani da Allah Allah ya bamu wannan alqur'anin a cikin arha ba mu sha wahalar da me wannan alqur'ani ya sha ba sannan lokaci bayan lokaci sauki yana ƙara zuwa samun wannan sauki ya sanya makaranta alqur'ani mai girma suna canza tuffofinsu daga makaranta alqur'ani na duniyar farko wannan alqur'anin ruko da shi wajibi ne abinda kuka riga kuka sani wanda babu bukatar a maimaita muku shi ladan mai karatun alqur'ani da ceton da alqur'ani zai wa mai karanta shi da gudunmawa wanda da zai ba wa iyayensa sakamakon karatun alqur'ani da inuwa da karamci da wasu surori da alqur'ani za su yi wa mai karatun alqur'ani da jagoranci da yadda Allah zai turo alqur'ani cikin kabarin bawa bayan an kwantar da shi wannan bawan Allah ya zo a cikin siffa ta galabaita ya kuma gwada masa ni ne alqur'anin ka wanda na hana ka nutsuwa da rana wanda na hana ka bacci da daddare ina mai shaida maka cewa Allah ya yarda da kai za a bude maka haske da iska daga gidan aljanna sannan za a sanya maka kambun sarauta alqur'anin da wanda yake karanta shi ranar alkiyama shine zai zame maka matakala da tsani zuwa masaukin sa gidan aljanna su wannan babu bukatar in ce muku komai akan su yanzu abin da ya rage mana yaya za a yi mu zama makaranta alqur'ani tunda Allah ya mana baiwa mun haddace mun iya karantawa yaya za a yi mu zama makaranta alqur'ani alqur'ani littafi ne na karantawa da aiki ba littafi ne na jayayya da jiji da kai ba littafi ne na karantawa da aiki innama umirtu an a'budu rabb hadhihi albalda alladhi harramaha wa lahu kullu shay wa umirtu an akuna min almuslimin wa an atluwa alqur'an wani cikin makaranta anan ya karanta ayan nan wani kuma da yazo yace kitabun anzalnahu mubarakun liyatadabbaru ayatihi wa liyatadhakkara ulul albab duk ana karanta waɗannan siffofi guda biyu at-tilawatu wat-tadabbaru sune wajibin makarantun alqur'ani dan haka ba ka haddace ne zaka zama makarantun alqur'ani ba makarantun alqur'ani shine wanda ya ladabbu da ladabi na alqur'ani an tambayina na Aisha radiyallahu anha kaifa kana khuluqu rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fa qalat kana khuluquhu alquran alqurani gaba daya shine halin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam alqurani gaba daya wato duk abin da ka san alqurani yayi kira zuwa gare shi na umarni ne na ibada ne ko na ayyukan mu'amala ne ko na kyawawan ɗabi'u ne annabi alaihi salatu wassalam shine akan gaba duk abin da ka san alqur'ani ya hana annabi alaihi salatu wassalam ya hana a matsayinka na makarantar alqur'ani a matsayinki na makarantar alqur'ani wallahi ku sani cewa nan garin azare galibin ku garin ku ne amma a cikin garin ba ko ina ya halatta ku je ba a cikin garin ba ko ina ya kamata ka je ba ba ko ina ya kamata a ganka ba ba da kowa ya kamata a ganka ba ba komai ya kamata ka aikata ba don kace yayi mutunci wannan lokacin wajibi ne akan ka duk a yadda ka samu kanka idan an ganka kamar nan ka su nuna kai makarantar alqur'ani wallahi mun tsoro Allah akan wannan lokacin idan muka dauka cewa tunda mun haddace mun gama mun sauka mun shiga wata hidimar mun shiga duniya mun shiga rayuwa to mun shiga uku wajibi ne, wajibi ne. Idan Allah madaukakin sarki ya maka baiwar wannan littafin, to ka siffanta da shi. Idan ba ko da ke ina ce in ba ku manta ba, tayu ne kuskuren ibara, saboda galibinku, galibinku a nan, ba ku san makaranta Alƙur'anin baya waɗanda suka riga mu gidan gaskiya masu tsangaya ba. Makaranta Alƙur'ani na da, duk wanda Allah ya sa shi a wannan layin ya zama mai karatun Alƙur'ani, shi kenan ya kama inuwa. Sai gona, sai inuwa, sai ciwo. Ba da kowa yake hulɗa ba. An yi lokacin da makaranta Alƙur'ani ko rediyo ba sa ji. Ba ƙauyanci ba ne, ba abin dariya ba ne. Tsabar kamewa ce. Ko rediyo ba sa ji. Ba abin da ya haɗa su da shi. Warjinsa Alƙur'ani. Nishadinsa Alƙur'ani. Kewarsa Alƙur'ani. Kuma haka ne har gobe. In dai za ka yi riko da Alƙur'ani, to ba za ka shagala ba. Za ka yi tadabburi. Za ka yi aiki da shi. Ba za ka shagala ba. To amma sai aka wayi gari. Yanzu za ka je wurare da dama, ba za ka iya bambance makaratun Alƙur'ani da wanda ba makarantun Alƙur'ani ba. Wani kuma idan an ce karanta Alƙur'anin, in yai aya ɗaya biyu kafin yai ta uku falla ta zo maka, saboda tsabar iya karatun Alƙur'ani, amma shegantaka a wajensa har ta sayarwa. To me yasa? Shi ne Alƙur'anin da za mu yi tsani da shi mu zuwa aljanna. Littafin tadabburi ne, kuma jarrabawa ce. Don haka, ƙalubalen da yake gaba mu, yanzu a nan an ce taro ne na waɗanda aka riga aka yaye su. Allah ya saka da alkhairi malaminmu, Malam Nasiru Diallo, da Allah ya sa da shi da muƙarrabansa suke da nazarin su yi tattalin ɗalibansu, su riƙa kiwonsu, suna bibiyarsu. Har yanzu ana irin wannan don ka riƙa ji a ranka cewa ka yi makarantar Alƙur'ani, wannan ba ƙaramin alkhairi ba ne. Domin wani in ba a yi masa haka, mantawa zai ma ya hadda. Mantawa zai yi da ya yi makarantar Alƙur'ani. Ko kuma wata rana in ya gama Annasir ma ya ce, da ta ya wuce, ya ce, ai wannan da malaminmu ne. Wai da, ka ji fuskanci ba, wai da. Malami ya taɓa tsufa. Ko ya ce ga makarantar mu da da ta zo wucewa. Ko ya ce lokacin da muke hadda, lokacin da muke makaranta. Ko ya ce lokacin da muke karatun Alƙur'ani. La ilaha illallah. Wala takunu kallati naqadat ghazlaha min ba'di quwwatin an kafar. Ba daidai bane ba bayan ka gama shan wahala. Duk wanda ya haddace Alƙur'ani ya san irin wahalar da aka sha. Ya zanta ina ya kullo. Ba wanda saboda tsananin gata kawai sai ya ji ya iya Alƙur'ani. Duk yanda kaga mutum ya karanta Alƙur'ani ya burge ka, ya sha wahala. Domin inda za a sa Alƙur'ani a zuciyar wani ya zo masa da sauki ba tare da wahala ba, da an yi wa Annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam. Amma sai da ya zo yana tare-tare. Idan Jibrilu yana faɗa, shi ma yana bibiya, shi ma yana faɗa. Har sai da Allah madaukakin sarki ya dakatar da shi ya ce, ba sai ka motsa harshenka kana ƙoƙarin maimaitawa don ka haddace ba. A'a, ka bari dai yanzu ka sha iya wannan wahalar ta saukarsa, za mu riƙa maka shi a zuciyarka. Na haka kowa da wahala ya haddace Alƙur'ani. To ba daidai ba ne ba ka sha wannan wahalar, kuma sannan ka zo ka watsar, ka zubar da shi. Laifi ne babba, kuma jafa'i kake wa kanka, jafa'i kake wa kanki. Bayan kun gama shan wannan wahalar ta hadda, sannan a zo a ce wai da na haddace Alƙur'ani, da ni makaranci ne. Ko in an kira musaffa kana tsoro, ko an kira ka jan baki kana tsoro, ko idan an ce za ka buɗe da karatun Alƙur'ani ka ce ya ba gaya mun tunce ba, ko an zo rufe a ce to mai rufe mana da karatun Alƙur'ani, ita ce wancewa, ta ce na shiga aku,
Kuna na shiga aku, ai mai karatun Al-Qur'ani jarumi ne. Mai karatun Al-Qur'ani jarumi ne, baya tsoron idan mutane. Baya tsoron kunnuwa. La yakhaful masami' wala al-absar.
Amma ba komai yake kawo irin wannan fargaba da tsoron ba, illa rashin tabbas. So ranar da ka samu kanka, ranar da ka samu kanka a farfajiyar alkiyama aka ce yanzu karanta ka hauka. Ya za ka yi? Ke ne shiga uku, ranar da ya za ki hauka. Don haka Al-Qur'ani rike shi ake a jajirce masa, Allah ya riga da ya sa masa albarka. In ku rike Al-Qur'ani za ku yi albarka. Yanzu kowa ka taba kuɗi yake nema ko? Akwai Al-Qur'ani. Wallahi da kuɗi Al-Qur'ani. Da kuɗi Al-Qur'ani. Ku ci gaba da karatun Al-Qur'ani za ku samu kuɗi. Ba kuɗi guje zo ba. Ku karanta Al-Qur'ani za ku samu kuɗi. Sai me kuma kuke zo? Bayan kuɗi. Kaji ba saboda anan ne ba. Yanzu inda akan yashin ku ne na hira ba aljanna za ka ce ba. Sunan wata za ka kira. Akwai Al-Qur'ani. Kowace irin gata Al-Qur'ani zai maka. To abin da nake so da ku shi ne. Duk wanda ya haddace Al-Qur'ani gafarta mallam. Duk wanda Allah ya masa baiwa ta haddar Al-Qur'ani ya haddace Al-Qur'ani. To yanzu ya kashe maciji bai sare kai ba. Idan ka je jami'ar musulunci ta Madina, akwai faculty, wato kulliya, wacce aka keɓe ta ana ce da ita kulliyatul Qur'an al-Karim, ko faculty of Qur'an. Faculty ce ta Al-Qur'ani. To amma sharaɗin farko na shiga wannan kulliya, na shiga wannan faculty shine ka haddace Al-Qur'ani gaba ɗayansa. Kuma a zauna a tisa ka, a nana maka, a ja maka, a ji lallai, kai lallai gwani ne ka haddace ka iya, shi ne sharaɗin a sa ka aji ɗaya ka fara karatu. Kaga wanda ya haddace ya kar maciji bai sare kai ba shi. Yanzu a ce sharaɗin fara karatu shi ne ka haddace. Kai ka san kenan ba hadda za a yi ba a wajen, wani abu za a yi. To in ka haddace Al-Qur'ani ka sani akwai jan aiki a gabanka. Haddace Al-Qur'ani wata wani tsani ne matakala ta farko wanda malaman baya shekara 7-9 sun gama da wannan sai su shiga karatun kuma. Amma yanzu abin da muke fama da shi idan an haddace Al-Qur'ani ba abin da ya rage kuma sai limanci.
Waye gaya mu? Waye gaya ma?
Shi yasa da yawa za ka bi limamai sallah sai ka zo sai ya limanci ba. Ba sallah ne bai iya ba, limancin ne bai iya ba. Domin in ka iya sallah ma, to limanci ma karatu ne mai zaman kansa. Iya sallah daban, iya limanci daban. Da zaran an saka mutum kuma ya zama liman, yana jan tahajjud, yana jan tarawihi, yana jan kaza, sai fara doro. Shikenan, ai mu limamai ne, ai mu kaza ne, ai mu kaza ne, shikenan. Ba za a masa gyara ba, ba za a abin ɗinsa ba. Ba zai je wajen karatu ba, ba zai je wajen shikenan malaminsa ma ya wuce shi. Tunda malam yana zaune ba limamin ko ina bane. Ni kuma liman ne. Aka yake ji. Amma kuma in dai shekara 10 yana limanci ba zai iya jan juma'a ba. Kaga alamar matsala guda ɗaya ko? In an ce ya hau munbari ya ja juma'a ba zai iya ba. Kaga da sauran aiki sai. To abin da nake so da ku shine Al-Qur'ani. Ana masa gata daban-daban. Idan ka haddace Al-Qur'ani, to ba shakka ka yi jan aiki, ka yi babban aiki, ya jawo kinyi. Yanzu a kewaye Al-Qur'ani da wasu ilmomi. Ilimin qira'at, na sanin launi-launi, harufan da aka sauka Al-Qur'ani da su, yana da matuƙar muhimmanci. Sanin hukunce-hukuncen tajwidi wajibi ne ga makarantun Al-Qur'ani. Da yawa daga cikin wanda suka karanta Al-Qur'ani a nan, Allah ya saka musu da alkhairi. Allah ya sa ba ku daina kinyi yanzu a kewaye alqur'ani da wasu ilmomin ilimin qira'at na sanin launi launi harufan da aka sauka alqur'ani da su yana da matukar muhimmanci sanin hukunce hukuncen tajwidi wajibi ne ga makarantun alqur'ani da yawa daga cikin wanda suka karanta alqur'ani anan Allah ya saka muku da alkhairi Allah ya sa ba ku daina karatu ba amma akwai matsaloli a tajwidin da yake kan harshen ni da aka ce in tsaya in gaya muku in ban gaya muku wannan mun fa adalci ba mutum zai karanta alqur'anin da gaske ne karatu yayi dadi amma idan ka san hukunce hukuncen tajwidi da tatbiqi na alqur'ani to ka san cewa akwai matsaloli to amma rashin sanin hakan shine yasa shi bai san yana da matsala ba masu sauraron sa ba kowa yana da matsala ba wata matsala idan zaka faɗi sai a ce hasada ne hasada ce irin ta almajirai yanzu yadda yaron nan yake karatu ka ji wai ba zai iya faɗan ka kaza ba hasada a wurin mutanen nan wannan zancen gaskiya ce ilimin tajwidi alqur'ani yana bukatar ka kewaye shi da ilimi na hanyoyin saukarsa da nau'ukan surorinsa da ayoyinsa da yadda jeren giyar surorinsa suke da jeren giyar ayoyinsa da munasabat nasabubban ayoyinsa da surori ilimi ne shi ma mai zaman kansa idan akwai wata aya da ta daina aiki a hukunci ana karanta ta ka santa idan akwai ayar da ta canje ta tana aiki a tilawa da hukunci ka santa ilimi ne mai zaman kansa sannan ka san ilimin tafsiri wanda ya hada da qawaid na tafsir ka san tarihin tafsirin alqur'ani daga ina ya samo asali sannan ka san mufradat na alqur'ani kalmomin nan na alqur'ani ka san ma'anoninsu sannan ka san ma'ani na kalimat masu ma'anoni mabambanta ka san wannan cewa a waje kaza kalma kaza tana nufin kaza a waje kaza kuma tana nufin kaza a waje kaza kuma tana nufin kaza sannan ka san yaya magabata suka fassara ayoyin alqur'ani mai girma tun daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sannan mai karatun alqur'ani baya rabuwa da karatun sunna mai karatun alqur'ani baya rabuwa da karatun sunna idan zaka bibi ma'anonin alqur'ani to dole kuma sai kana tafiya da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam domin wani labarin ba za ka samu cikakken sa ba sai kana da hadisi wani hukuncin ba za ka fahimce shi gaba ɗayan sa ba sai kana da hadisi wani hukuncin wata ayar ta dunkule maka ba za ka gane ina ta nufa ba sai kana da hadisi kai wata ayar sai ka san labarin yadda aka yi ta sauka sannan sai ta zo maka a fili a cikin ilminka so baka raba alqur'ani da hadisi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace ala inni qad utitu alqur'ana wa mithluhu ma'ahu an bani alqur'ani kuma tare da irinsa tare da irinsa ita ce sunnar sa so makaranta alqur'ani ku tashi ku ƙara karatu akan baiwar da Allah madaukakin sarki yayi muku domin ku ƙara zama masu amfani a cikin al'ummar musulmi kar ku takaita daga alqur'ani kadai in kun takaita daga alqur'ani kadai musulunci ba zai amfana da ku da yawa ba ga wani gwani nan kuna ganin sa a social media gwani ne na alqur'ani ne yankan shakku hadda harji yake karanta alqur'ani matsukatin kanza amma kun ga yadda na da kansa ya mai da kansa bashi da amfani kwata kwata a musulunci bashi da amfani wani season fa ga alqur'anin nan amma da ya ture sunna tare da shi ya ture hadisi tare da shi wallahi ba zai amfana da kai a musulunci ba da season fa ku tashi ku karatu ku ƙara akan abin da Allah ta'ala ya baku to sai alqur'ani ya muku amfani kuma ku amfana muna muku addu'a Allah madaukakin sarki ya muku albarka wannan alqur'ani da ku karanta Allah subhanahu wata'ala ya sa mai cecen ku ne Allah ya sa mu ma mai cecen mu ne malaman da suka makarantar da ku Allah ta'ala ya kara musu albarka Allah biya musu su bukata Allah ya sa alqur'ani cece mu Allah hada fuskokin mu adadu salam wa sallallahu wa sallama ala nabiyyi karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa assalamu alaikum wa rahmatullah.